والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 8 ga watan Rabiul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 4 ga watan 10 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, wato shine muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala. Walaiki kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Cewa abubuwa uku sukan yanke ma mai sallah sallar shi, ma'ana su bata ta kwata-kwata, kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ya ce al-mar'atu wal-himar wal-kalb wal-aswad, mace da jaki da bakin kare. Shine marwayacin hadithin, sai almajirinsa ya masa tambaya ya ce masa menene bambanci tsakanin bakin kare da wanda ba baki ba. Ya ce wallahi yadda kamun wannan tambaya haka na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ni ma na ce masa menene bambanci wato na bakin kare game da wanda ba baki ba. Manzon Allah sai ya bani amsar cewa al-kalbul aswad shaytan, bakin kare shaytani ne. To shine dan uwa yake cewa wai mace ko ma wace, to ai lafazin al-mar'a a larauci ba a idlake shi sai akan balagagga. An gane ku, don haka yarinya karama wanda bata balaga ba ba a kiranta al-mar'a. Kenan dukkan wata mata wadda take baliga, sawa'an makusanciyar ka ce ko manisanciya, matar ka ce ko ba matar ka bace, ko mahaifiya ce ko diya ce ko ƴan uwa ko mata ko ma wace ce, in dai mace ce ce balagagga ta wuce ta gaban mai sallah daidai da inda za a ajiye sutura, kuma alhali bai ajiye sutura ba, to sallah ta baci. Ko kuma ka ajiye sutura sai ta bi ta tsakanin sutura ta tsakaninka da sutura, sallah ta baci. Amma in ta bayan sutura ta bi, to sallah ba ta baci ba. In kuma gitta wadda ta yayi nisa da inda ake ajiye sutura, sallah ba ta baci ba. An gane ko? Don haka shi ajiye sutura wajibi ne. Ko a dokar daji zaka yi sallah, to ka tabbata wajibi ne ka sanya sutura a gabanka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani kwagiri da ake kiran sandar anaza, wanda manzon Allah in yana bulaguro yakan tafi da wannan sanda in ma sallah ta kama a dokar jiji manzon Allah yakan caka ta ta zame masa sutura to dan haka kasancewar anan kuma hallo ba bambanci tsakanin mace da mace ƴar uwarta kamar yadda in namiji ne mace baliga ta wuce gaban sa ta bata masa sallah haka in mace ce ce ta wuce ta gabanta ita ma ta bata mata sallah saboda dalilin bai kebanta ba da maza duk abin da yazo a shar'ance ba bambanci tsakanin namiji da mace sai abinda dalili ya bambanta alhali ko babu dalilin da ya bambanta na'am sai sallah ne raka'a hudu mamu ne sai ya samu raka'a ta karshe da limami ya salamci maimakon lokacin da yazo da wannan raka'a wanda matsayin ta biyu take masa ne ya zauna yayi tafiya sai yake zama sai da yazo da raka'o'i uku gaba daya sannan ya zauna yayi tafiya me yake kansa iya abin da yake kansa sujada kabli domin wannan zama da ya bari an gane ko zama na farko da ya bari don haka dole ne sai yayi sujada kabli a sababin wannan zama da ya bari domin sunna ce mai karfi na'am yanayin da ka samu limami bin shi zakai domin zalla sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu in a zama na karshe ka same shi kai ma kabbara ta harama zakai ka zauna kai tahiyya kai salatu ibrahimiya duk abin da ake yi na addu'o'i kai in ya salamce sannan ka tashi ka zo da raka'o'in ka guda hudu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama gabar da malam ke faɗa wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'afa li ibadihi almu'minina alhasanat wa safaha lahum bitawbati an kaba'ir sayyi'at wa ghafara lahum as-saga'ira bijtinabil kaba'ir وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا الى مشيئته ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما يدى بياني يا غباتا نعم مالن ينا تبتر منا وتا عقيده وتا مساله daga cikin masaloli na aqida abinda yake tabbace abun ahlus sunna wal jamaa Ubangiji mai girma da daukaka bayin sa muminai ya lullunka musu kyawawan ayyuka kyakkyawan aiki ɗaya tak da mumini zai aikata alƙawari ne na Allah subhanahu wata'ala karin farko zai linka masa wannan aiki sau goma daga goma zai linka shi zuwa 700 daga 700 zai ci gaba da lullun kashi iya adadin da shi kadai ya sani kamar yadda ya faɗa wa in ta ku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima idan aiki ya kasance kyakkyawa ne bawa ya aikata ubangiji ta'ala zai ta lullun ka wannan aiki iya saninsa kuma zai bashi lada mai girma ita ce aljanna wanda wannan yana nuna mana fadula da karamci na ubangiji subhanahu wata'ala game da bayin sa mu'minai aiki dai tak da bawa zai yi farko alinka masa sau 10 daga 10 alinka ya koma 700 daga 700 ya koma iya adadin da sai Allah ya sani wannan hadisi ne sahihi hadisin Abdullahi dan Abbas yana cikin sahihai kuma kaida ce Allah ya ajiye mana man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki ubangiji ta'ala yace na gare shi kwatankwacin wannan aiki sau 10 in kwa aiki ne na zinubi bawa ya aikata tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala baya lullunkawa yadda ka aikata aikin laifi daya to dai Allah subhanahu wata'ala yake rubutawa wanda shi mummunan aiki aiki na laifi in har kai niyyar aikatawa tsoron Allah subhanahu wata'ala ya husgoka baka aikata wannan aiki to take yanke ubangiji ta'ala zai rubuta maka lada cikakke a sababin barin wannan aiki na sako da kai domin barin aikin sako ibada ne to shine sai yace wasafaha lahum bitawbati an kaba'ir sayyi'at mu'minai ubangiji ta'ala ya rangwamta mu yayi musu rangwame an kaba'ir sayyi'at game da wato manyan laifuka da suka aikata a sababin tuba duk wani babban laifi da bawa zai aikata matukar ya cika sharuddan tuba ubangiji ta'ala yayi alƙawarin karban tuban sa duk laifin da bawa yake an gane ko laifi dai babu sama da shirka shirka ita ce kokuwa to ko yau mushriki ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yace cika sharuda na tuba to Allah yayi alƙawarin zai karbi tuban sa zai yafe masa duk abin da ya aikata a baya mushrikai dai ai babu kamar ƴan mushan wanda suka danganta ma Allah da suka ce Isa dan Allah ne amma ga ya ubangiji ta'ala yana tallata musu tuba afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna ubangiji ta'ala yace yanzu waɗannan mutane ba za su tuba zuwa ga Allah su roke shi gafara kuma shi ya faɗa kuli ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ashahid inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ubangiji ta'ala shike gafaran zunubai gaba ɗaya ko ma wani laifi ne in dai mutun ya kyautata tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to Allah zai karbi tuban sa idan ka koma cikin suratul furqan ne ubangiji ta'ala yake faɗa wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yatubu allahu alaihim wa kana allahu ghafurar rahima anan Allah ya ambata shirka ya ambata kisan kai ya ambata zina dukkan waɗannan manyan laifuka guda uku ubangiji ta'ala yace duk wanda ya aikata su to zai hadu da zunubi wanda yake mai girma kuma za a lullunka masa azaba a ranar kiyama zai dawwama a cikin wannan azaba yana wulakantacce ubangiji ta'ala yace illa man taba amma banda wanda ya tuba wa amana ya jaddada imaninsa da ubangijinsa wa amila amalan salihan ya aikata aiki nagari yana daga cikin aiki nagari tuba ubangiji ta'ala yace fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat waɗannan su ne wanda ubangiji ta'ala ke canza miyagun ayyukansu ya rikida su sai su koma kyawawa sai ce wa kana allahu ghafurur rahima don haka dai a takaice babu wani laifi da za a ce bawa ya aikata a ce Allah ya sha makance tsakanin shi da tuba duk laifin da bawa ya aikata in dai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah zai karbi tuban sa ko shekara nawa yayi akan laifin sai yace wa ghafara lahumus sagaira ubangiji ta'ala ya gafarta ma bayin sa mu'minai kankanan laifuka bishtina bil kaba'ir a sababin nisantar manyan laifuka shi mumini matukar ya nisanci manyan laifuka to Allah yayi alkawalin kankanan zinubai Allah yayi alkawalin kankare masa kamar yadda bayani ya gabata waɗannan salloli biyar da Allah ya shar'anta mana a tsawon yini da dare masu kankare ma bawa ne dukkan wasu kankanan zinubai ba sa barin shi da datti na kankanin zinubai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada hadisi na cikin sahihu muslim as-salawatu al-khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace salloli biyar da azumin ramadan da jumu'a zuwa jumu'a ta gaba da azumi na Ramadan zuwa Ramadan na baki manzon Allah yace masu kankare ma bawa ne abinda ke tsakanin su na zinubai musharati idan ya nisanci manyan laifuka an gane ko idan mutun ya nisanci manyan laifuka to waɗannan salloli biyar suna kankare masa duk wasu kankanan zinubai misali yanzu dai ai mun sallaci sallah ta magriba zuwa jimawa sallar isha za mu sallata to dukkan kanan zinuban da muka aikata tsakanin magriba zuwa isha muna sallatar sallar isha Allah ya kankare mana dukkan wannan laifuka daga isha zuwa asuba abinda yake tsakani na kankanan laifi Allah ya kankare mana shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali ga sahabbansa yace ku bani labari mutum ne ke da kurama a kofar gidansa tana wucewa addini na Allah zai fito ya kurmu cikin wannan kurama yayi wanka su biyar ayin hal yabqa min daranihi shay'un manzo Allah yace wani abu na dauda na datti zai rage a jikin sa suka ce la ya rasulullah ai duk mutumin da yake wanka su biyar ayin manzo Allah suka ce ya rasulullah ba yadda za a yi wani datti ya rage a jikin sa manzo Allah yace to tunda kun fahimci haka wannan shine misalin salloli biyar Allah yana wanke bawa game da duk wani datti na zulubi sharadi na Allah ya kankare ma bawa kankanan zinubai ya zamanto ya nisanci manyan zinubai haka Allah ya fada in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima Ubangiji ta'ala yace in har kun nisanci manyan laifuka da aka hane game da aikata su Ubangiji ta'ala yace no kaffiru ankum sayyi'atikum mun yi alƙawarin kankare muku miyagun ayyukan ku sune kankanin zinubai bugo da ƙari Ubangiji ta'ala yace wa nudkhilukum mudkhalan karima kuma mun yi alƙawarin shigar da ku mashiga wadda take mai girma mai daraja ita ce aljanna gobe kiyama to dan haka shi babban zinubi ba abinda ke kankare shi illa tuba illa ibin tsakaninka ne da ubangijinka sharadi na farko ka daina aiki na sako sharadi na biyu kayi nadama an gane ko kayi nadama menene nadama ka biyo baya da ayyuka na kurai ka yawaita istighfari ka ringa hararu girman ubangiji subhanahu wataala a zuciyarka akan wannan laifi da ka aikata abu na uku sharadi na uku kayi alkawali ka daukan ma zuciyarka alkawalin cewa nan gaba ba za ka koma aikata wannan aiki ba to matukar waɗannan sharuɗa uku sun cika to Allah zai karbi tuban bawa in ku akwai haƙƙin wani bawa abin da ya shafi dukiya sai ka maida masa dukiyar sa in kai da shi ne ka zalunce shi a cikin rayuwarsa ko mutuncinsa ka nema ya yafe maka sharadi ya zama hudu to shine anan malam sai ya ce wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'ir ubangiji ta'ala ya sanya duk bawan da bai tuba ba game da manyan laifuka har mutuwa ta cin masa sa'iran ila mashi'atihi, wannan mai zamantowa ne zuwa mashi'a ta Allah. Bawa ne a matsayinsa na musulmi yake aikata ayyuka na zinubai, manya-manyan laifuka, in ma shan giya ko zina ko sata ko kwace ko kisan kai, amma ya tabbata cewa waɗannan ayyuka da yake aikatawa haramun ne. Ya tabbatar da cewa haramun ne, kawai son zuciya ne ya rinjaye shi yake aikatawa, har mutuwa ta cin masa bai tuba ba. To wannan lamarin shi na ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ba mu da dalilin da za mu kafirtar da shi mu fitar da shi daga cikin musulunci, kuma ba mu da dalilin da za mu ce dan wuta ne zai dawwama a wuta. Don haka a aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a, kamar yadda bayani ya gabata, musulmi wanda yake mashagiya ko da kofin giya ya mutu a hannu, to baka da dalilin da zaka kafirtar da shi, kuma baka da dalilin da zaka ce dan mutane. Iya abinda za a yi sai a maida lamarin sa zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Misali, karuwa ko tana cikin zina a matsayinta na musulma wanda ta tabbata zina haramun ci, Allah ya mata rasuwa, ba mu da dalilin da zamu kafirtar da ita, kuma ba mu da dalilin da zamu ce ilmutacci. Da ita da wannan mashayi dukkansu sun mutu a matsayinsu na musulmi, zamu yi musu wanka yadda muke wanke kowane musulmi, mu yi musu likkafani yadda muke ma kowane musulmi, kuma a yi musu sallah yadda ake ma kowane musulmi, za a yi musu sallah. Illa kasancewar abin da ya shafi sallah, to ba mutum ba wanda yake mai daraja shugaba zai musu, sai a samu wani can daban domin ya zame ma jama'a wazi. Kuma sannan a kai su makabarta ta musulmi abin ne, kuma a yi musu addu'a na Allah ya gafarta musu kurakuransu, ya yi musu jin kai, ya yi musu rahama, ya sa aljanna ce makomarsu, ya haskaka kabarinsu. Kuma ya zama wajibi mu kame harshenmu game da ambaton laifukansu, abinda suka aikata, sai mu maida lamarinsu zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wannan ita ce aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a. An gane ku? Cewa wanda ya mutu akan aikin sako dan wuta ne zai dawoma, wannan aqida ce ta kawar. Wanda wannan aqida ta yadu a cikin jama'a ta musulmi, sai ka ji ana faɗa cewa wai mutumin da ya kashe kansa wai ya mutu kafiri, wai wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri. To me yasa ba kwa faɗa wanda ya kashe wani kuma shi ya mutu kafiri? Ran shi hin na wani tai? Wannan aqida ce ta khawarij, wanda ta saba ma ayoyi na Alkur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kisan kai laifi ne daga cikin manyan laifuka. Matukar mutum bai halatta kisan kai, wannan yana nan a matsayin shi na musulmi, ko ka kiraye shi fasiki, ko ka kiraye shi mumini mai ragaggen imani. An gane, kisan kai da yake yi bai fitar da shi daga cikin musulunci ba. In ya kyautata tuba, Allah zai karbi tubansa. In ya mutu bai tuba ba, to lamarin shi na ga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawa ne nashi. In ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama kuma ya azautar da shi gurgudan laifinsa. Shi yasa anan malam sai zo mana da fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Lalle Ubangiji mai girma da daukaka baya gafarta ma bawa hada bautarsa da wani. Duk wanda ya mutu yana shirka, Allah ya yi alkawarin ba zai gafarta masa ba. Duk wanda ya mutu yana shirka, makomar shi ita ce wutar jahannama, wal iyazi billahi, kuma zai dawwama a cikin ta. Kamar yadda Allah Subhanahu wa Ta'ala ya faɗa, innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ubangiji Ta'ala yace innahu, lalle lamarin man yushriku billahi, duk wanda ke hada bautar Allah da wani yana shirka, sai ka kaddara cewa wa mata ala shirki, ya mutu akan shirka ba tare da ya tuba ba. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna, tabbas Allah ya haramta masa aljanna. Wa ma'awahu an-nar, wuta ita ce makomarsa. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, mushrikai ba su da wasu mataimaka da za su hana Allah ya azabtar da su a gobe kiyama. To dan haka shine anan malam ya zo mana da wannan aya, Ubangiji ta'ala baya gafarta ma bawa hada bautarsa da wani, sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ubangiji ta'ala na gafara ga wanda ya so gafarta ma, ma duna zalika duk abin da yake koma bayan shirka. Shin kisan kai baya daga cikin koma bayan shirka? Yana daga cikin koma bayan shirka. Zina tana daga cikin koma bayan shirka. Shan giya yana daga cikin koma bayan shirka. Cin riba yana daga cikin koma bayan shirka. Dukkan wasu ayyuka in dai ba shirka bane ba, to wannan bawa in ya mutu akan laifin ba tare da ya tuba ba, aqidar ahlus sunna wal jama'a sai mu maida lamarin shi zuwa ga Allah. Bawa ne nashi, in ya ga dama ya yafe masa yayi masa rangwali, in ya ga dama ya azabtar da shi gwalgwadan laifinsa, ko an azabtar da shi gwalgwadan laifinsa a ƙarshe ko mun kankantar imaninsa, za a fitar da shi daga wuta a kai shi aljanna. Hausawa na faɗa ba a shiga tsakanin halshi da haƙuri, to haka tsakanin bawa da Ubangiji ba a shiga. In bawa ya mutu a matsayinsa na mai aikata manyan laifuka ba tare da ya tuba ba, sai mu maida lamarinsa zuwa ga mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi, hadisin Ubada ibn Samit, shine yake cewa faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu ala Allah. A hadisin da yake faɗa bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriqu wala tazunu wala taqtulu auladakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. حديث ينجح صحيح البخاري. أكرشي manzon Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan mubaya'a, mutumin da ya nisanci shirka, ya nisanci sata, ya nisanci kisan kai, ya nisanci zina da sauransu, ya cika da wannan alkawari da ya kulla da ni, manzon Allah ya ce ladan shi na ga Allah. Sai ya ce duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan, yayi sata aka yanke masa hannu, ko yayi zina aka zartan masa da haddi, ko yayi kisan kai aka yi sakayya, manzala sallallahu alaihi wasallama yace fa huwa kaffaratullah, wannan haddi da aka masa shine kankaran laifin, alahira Allah ba zai bincike shi ba akan wannan laifi, sai dai wani laifi na daban. Misali barawo yayi sata aka yanke masa hannu, alahira Allah ba zai bincike shi ba akan laifin sata, sai dai wani laifi can daban. Sai yace wa man asaba min zalika shay'an, duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa, summa satarahu Allahu, Allah ya rufa masa asiri ba a cilke shi ba, kuma ya mutu ba tare da ya tuba ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa huwa ila Allah, lamarin shi na ga Allah, in sha'a afa anhu, in Allah ya so rangwame ya rangwamta masa, wa in sha'a aqabahu, in ya ga dama kuma ya masa hukuma ya azabtar da shi gulgudan laifinsa. Dan haka dai abinda muke ƙara nanatawa, maganar cewa mutumin da ya kashe kansa ya mutu kashiri, wannan kuskure ne wanda yake babba, ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace, aqida ce ta khawarij. Aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk wanda yake aikata babban laifi in dai ba halitta aikin bai, ko ya mutu bai tuba ba, bai kafirta ba, kuma ba dan wuta bane, lamarin shi sai ka maida zuwa ga Allah, in ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi. Yau za mu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa man aqabahu Allahu bi narihi akhrajahu minha bi imanihi fa adkhalahu bihi jannatahu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم مهجوبين عن رؤيته malam Allah ya ji kansa na fada wa man aqabahu Allah bi narihi dubba wanda Allah yayi masa ukuba ya azabtar da shi bi narihi da wutarsa ko mun tsawon zaman da yayi a wuta akrajahu min habi imanihi ubangiji ta'ala zai fitar da shi daga cikin wuta a sababin imaninsa ko mun kankantar imani فأدخله به جنته وبنجي تعالى زي شغر دشي الجنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى دومين دوان دي ايكا تا ايكي نا على خير دي 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 نوي جنكياشي تزيغ ساكا مكنش أبو بكياما ويخرج منها كما زي قتدق ونموتا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دجيتن ونم النبي yayyan halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam man shafa'a lahu wanda manzon Allah ke cita min ummatihi daga cikin al'ummarsa min ahadil kaba'ir sune wadanda suke ma'abuta manyan laifuka wadanda suka mutu suna aikata manyan laifuka ba tare da sun tuba ba wanda Allah bai rangwamta musu ba ya shigar da su wuta ya azabtar da su to komun tsawon zaman da suka yi a wuta a ƙarshe za a fitar da su daga wannan wuta da ceton masu ceto a kai su aljanna an gane ko wannan kenan mas'ala malam yana bayani akan musulmi ko mu ce mumini wanda ke aikata manya-manyan zunubai kamar sata ko shan giya ko misali cin riba ko kwace da sauransu Allah ya masa rasuwa ba tare da ya tuba ba to wannan kamar yadda bayani ya gabata lamarin shi na ga Allah subhanahu wataala in Allah ya ga dama kai tsaye sai ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi to wanda Allah ya azabtar da shi wanda Allah bai rangwamta masa laifin ya azabtar da shi da wutar shi ya nasa shi cikin wutar jahannama ko mun tsawon zaman da ya ko shekara dubu nawa yayi a cikin wutar jahannama a ƙarshe akrajahu min habi imani ubangiji ta'ala zai fitar da shi daga wannan wuta a sababin imanin shi ko mun kankantar imani fa adkhalahu bihi jannatahu kuma zai shigar da shi aljannar shi an gane ko kamar yadda hadisi ne sahihi yana cikin kitabul iman cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun nari nara idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta ubangiji ta'ala zai fada ga mala'ikunsa sai yace akhriju minha man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman ubangiji ta'ala zai fada ga mala'iku ku je ku bincika wuta duk wanda kuka samu imani daidai da nauyin kwayar komayya ko kace daidai da nauyin kwayar gadagi gadagi wata ciyawa ce ta dabobi wanda kwayar sa kwaya ce ɗan karama komayya ita ce wanda ake tsintsiya da ita to kwayar komayya kwaya ce wanda ta kai mutuka a wajen kankanta shine manzon Allah yake sanya misali ana ubangiji ta'ala zai fada ga mala'iku ku je ku bincika duk wanda kuka samu daidai da kwayar komayya a zuciyarsa na imani ku fito da shi manzon Allah yace mala'iku za su je su bincika wuta duk wanda suka samu imani ko mun kankantar shi za su fito da shi manzon Allah yace za a fito da su daga cikin wuta sun kone kurmus tamkar gawayi manzo Allah yace kai tsaye sai a jefa su wata kurama ana kiranta ma'ul haya kurama ta rayuwa take yanke gangan jikin su zai tofo yayi kyau sannan sai a kai su aljanna to wannan hadisi yana tabbatar da cewa duk wanda yake da imani ko mun kankantar imaninsa koda Allah ya shigar da shi wuta a sababin laifukan da yake aikatawa ya mutu bai tuba ba ko mun tsawon zaman da yayi a wuta to ba zai dawwama ba a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa al-khawarij da su da al-mu'tazila sune suka tafi akan cewa duk wanda ya aikata babban laifi yayi ƙarya ko yayi da mutane ko ya sha giya ko yayi zina ko yayi sata ko yayi kisan kai ko ya ci riba suka ce ya kafirta ya bar musulunci dole ya dawo ya jaddada musulunci in ko ya mutu bai tuba ba suka ce dan mutane kuma zai dawwama a wuta su a aqidar su wanda yake aikata babban laifi in ya mutu kawai dan mutane kuma zai dawwama har abada ba zai fita ba to wannan ya ci karo game da abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa manyan laifuka ba sa dawwamar da bawa a wuta laifin da yake dawwamar da bawa a wuta har abada laifi ne daya daya ita ce shirka kawai kamar yadda aya ta gabata inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk wanda ya mutu baya shirka ko mun tsawon zaman da yayi a wuta to Allah zai fitar da shi da cetan masu ceto a kai shi aljanna wai wannan in Allah bai gafarta mishi ba an azabtar da shi a cikin wuta to ba zai dawwama a wuta ko mun kankantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna kamar yadda hadisi ne al-Qudsi ubangiji ta'ala da kansa yake faɗa yana cewa ya ibn Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibn Adam innaka yake cewa law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfira ubangiji ta'ala yake cewa ya kai dan adam innaka ma da'autani matukar kana roko na warajautani ka kaunaci jin kaina ghafartu laka ala ma kana minka duk abin da kake aikatawa na laifi Allah yace na dau alƙawarin zan gafarta maka wala ubali kuma ba tare da naku na ba sai yace ya ibn Adam ya kai dan adam law balagatu dhunubuka anana as-sama'i da zanubanka za su kai girgije na sama a yawa ko kuma da za su kai iya inda idanunka yake hangowa gaba sama tun daga duran ƙasa lodin zanubin ka ne kai kadai har izuwa inda ganinka yake hangowa ubangiji ta'ala yace sun masa gafartani in dai ka roke ni gafara ka tuba gafartu laka wala ubali yace zan gafarta maka ba tare da kula ba a ƙarshe sai yace ya ibn Adam yace ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya ka san da cewa a ranar kiyama inda zaka zo mun da cikin ƙasa gaba daya da kurakure cewa naka ne kai kadai a wayi gari kiyama kai kadai a ce laifinka ya kai cikin duniya gaba daya ka je ma Allah subhanahu wataala da shi ubangiji ta'ala yace kun malakita ni la tushriku bi shay'a sannan ka hadu da ni baka shirka da ni la ataituka bi qurabiha maghfira ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da buwaya ta zan zo maka da cikin kasa ga gafara to shirka ita kadai ce laifin da yake dawwamar da bawa a wuta duk laifin da bawa zai samu ubangiji komin yawan laifi in dai babu shirka ɗayan biyu ne in ma Allah ya rangwamta masa a karan farko Allah ya yafe masa gaba ɗaya a kai shi aljanna in ma bai rangwamta mishi ba ya azabtar da shi to zai azabtar da shi ne gulgudan laifinsa a ƙarshe ko mun kankantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna shine mas'alar da malai yake bayani anan faman ya amal misqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki na alkhairi daidai da nauyin jankiya shi zai ga sakamakon a ranar kiyama malam sai yace wa yakhruju minha ko kuma wa yukhraju minha shi wannan bawa za a fitar da shi daga wutar bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a sababin ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ahadil kaba'ir min ummati wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ceto su ne ma'abuta manyan laifuka wato daga cikin al'ummarsa. Wanda akwai hadisi na cikin Bukhari da Muslim wanda yake tabbatar mana cewa duk wanda ya mutu baya shirka to tabbas sai ya shiga karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama komai laifukansa. An gane ko? Duk musulmin da Allah ya masa rasuwa in dai baya shirka to komai girman laifinsa koda an azabtar da shi to Allah sai ya bada ceton shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an fitar da shi an kai shi aljanna. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba. Manzon Allah yace kowane annabi da kowane manzo da Allah ya turo yana da addu'a karbabba. Allah ya masa alkawari ya masa garanti kin addu'a daya yayi a karba masa kowane annabi. Manzo Allah sai yake fada yace fata ajjala kullu nabiyyin da'awatahu, kowane annabin yayi gaggawa yayi addu'ar an karba masa. An gane ko? Kowane annabin da kowane manzon yayi gaggawa yayi addu'ar an karba masa. Manzo Allah yace wa inniktaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyama, kusan da cewa ni na boye addu'ata dan ceton al'ummata a ranar kiyama. Kaga tausayi da Allah ya kimsa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kowane annabi da kowane manzo Allah ya masa alƙawarin addu'a daya ya roki duk abin da yake so a amsa masa. Amma kowane annabin kowane manzon yayi addu'ar an amsa masa, amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya boye tashi shi bai yi ba. Yace na boye addu'a ta ni ban yi ba dan ceton al'ummata a ranar kiyama. Sai yace fahiya na ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a, yace ceto na a ranar kiyama. Manzon Allah yace mai hada dukkan wanda ya mutu daga cikin al'ummata baya shirka, duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata baya shirka. Manzon Allah yace tabbas sai ya shiga karkashin ceto na koda an azabtar da shi sai an fitar da shi a ƙarshe an kai shi aljanna. Don haka hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa ceto tabbas ne hadisai ne waɗanda suke mutawatira sun wuce a lissafa. Babu wanda zai dawwama a wuta sai wanda ya mutu yana shirka, amma duk wanda ya mutu baya shirka ko mun kankantar imaninsa a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna. Don haka ayoyin da suka zo na cewa wanda ya aikata laifi kaza zai shiga wutar jahannama kuma zai dawwama a cikinta, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kashe mumini da ganganci sakamakonsa wutar jahannama kuma zai dawwama a cikinta. Allah ya yi masa fushi ya la'ance shi, ma'ana ya nisanta shi ga barin jin kansa, kuma tare da haka ya tanada masa azaba mai girma. Kaga anan Allah yana bayanin cewa duk wanda ya kashe mumini da ganganci sakamakon shi wutar jahannama kuma zai dawwama a cikinta. To me ake nihi da dawwama anan? Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin magabata suka ce dawwama anan ba ana nihi dawwama ta dindindin ba, tsawon zamani aka ambace shi da dawwama. Al-khulud anan khuludun nisbi ne, tsawon zaman da zai yi a wuta shine aka Allah ya ambata a matsayin dawwama, amma ba dawwama ba har abada. Kafiri shi kadai ne yake dawwama har abada a cikin wuta. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah yake cewa man taradda min jabal, duk wanda ya gangaro daga kan dutse ya jeho kansa domin ya halakar kansa. Kamar yadda zaka ga wani wai duniya ta yi masa kunci sai ya hau dogon dutse ko ya hau wani gini mai tsawo sai ya jeho kansa wai ya kashe kansa ya huta da rayuwa da wanda zai zarga igiya a wuyansa ya makure sune ake bayani ana manzo Allah yace man taraddamin jabal duk wanda ya jeho kansa ya gangaro daga kan wani dutse fa katala nafsahu da gangan ya kashe kansa manzo Allah yake fada yace wato shine yace sai yace fa huwa fi nar jahannama yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada manzo Allah yace wannan bawa makomar shi ita ce mutar jahannama kuma za a wayi gari yana mai gangarawa cikin mutar jahannama yana mai dawama a cikin ta har abada sannan sai yace wa man tahassa summa duk wanda ya kwankwado wata guba ya shafa zon ya kashe kansa manzo Allah yace fa summu hu fi yadihi ya tahassahu fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada za a wayi gari kiyama a cikin mutar jahannama da gubar sa kofin gubar yana kwankwada kuma zai dawama a ciki haka yace duk mutumin da ya farka cikin sa da wani makami wata wuka zai tashi a ranar kiyama wukar shi a hannun shi a cikin mutar jahannama yana mai farka cikin sa kuma zai dawama a ciki to dukkan wannan dawamar da ake nihi tsawon zama al-khulud anan shine khuludun nisbi an gane ko ba dawama ba ta har abada domin kashe kisan kai wannan laifi ne daga cikin manyan laifuka kwankwadar guba mutun ya kashe kansa laifi ne daga cikin manyan laifuka mutun ya burmama cikin sa wuka ya kashe kansa wannan duka laifi ne daga cikin manyan laifuka manyan laifuka ba sa dawamar da bawa a wuta matukar mutun bai halitta wannan aiki ba domin dukkan su suna karkashin maduna zalika liman yasha an gane ko yana karkashin maduna zalika liman yasha shirka ita kadai ce ko mu ce kafirci shi kadai ne abin da yake dawamar da bawa a wuta har abada amma duk wanda ya mutu yana aikata manyi babban laifi ko an shigar da shi wuta ko shekara dubu nawa yayi a ƙarshe ko mun kankantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna shine malam sai yake faɗa mas'ala ta gaba wa annallaha subhanahu qad khalaqal janna lalle ubangiji mai girma da daukaka tabbas ya halicci aljanna fa a'adda hadara khuludi li awliyaihi sai ya tanade ta gidani na dawama ga masoyansa an gane ko fa a'addaha Allah ya tanade aljanna ya shirya ta dara khuludi a matsayin gida ne na dawama li awliyaihi ga masoyansa wa akramahum fiha Allah ya girmama su ya karrama su a gidan aljanna bin nazari ila wajhihi alkarim da dibi zuwa fuskar sa wadda take mai girma sai yace wahiyal lati aljannar allati ahabada minha adama ita ce dai aljannar da Allah ya saukar da bawansa annabinsa shine annabi adam wa khalifatahu wanda annabi adam matsayinsa khalifa ne na Allah ila ardihi zuwa ban kasa bima sabaka fi sabiqi ilmihi da abin da ya rigaye a cikin rigaye ilimin Allah Allah ya san da cewa daman adam ba zai dawama a aljanna ba za a sauko shi zuwa kasa doran kasa wa khalaqan nara haka ubangiji ta'ala ya halicci wuta fa a'addaha yatanadita dara khuludin matsayin gida ne na dawama liman kafara bihi ga duk wanda ya kafirce masa wa alhada mutumin da ya karkace fi ayatihi game da ayoyin Allah ya juya musu baya wa kutubihi mutumin da ya bujire ma da tattafan Allah subhanahu wataala wa rusulihi mutumin da ya karyatar da manzanninsa wa ja'alahum su kafire Allah ya sanya su ya maida su mahjubina ababan shamakancewa ne ababan karewa ne arruyatihi gabarin ganin zatin Allah subhanahu wataala kafirai ba za su ga zatin Allah a ranar kiyama wannan mas'ala ce daga cikin mas'aloli na aqidar ahlus sunna wal jamaa abin da ya shafi aljanna da wuta a aqidar ahlus sunna wal jamaa aljannatu wan naru makhluqatani mawjudatani al'ana wuta da aljanna tuntuna Allah ya halice su kuma a yanzu ma akwai su ita aljanna Allah ya halice ta ya samar da ita ya tanade ta a matsayin gida ne na masoyan shi Allah ya sanya mu a ciki wuta Allah ya halice ta ya samar da ita ya tanade ta gida ne na waɗanda suka kafirce masa an gane ko gida ne na wanda suka kafirce masa da waɗanda suka mutu masu manyan laifuka masu tauhidi wanda Allah bai rangwamta musu ba to dan haka ayoyi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar mana tuntuna Allah ya halicci wuta da aljanna a yanzu ma akwai su kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada abinda ya shafi aljanna yana fada wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin ubangiji ta'ala yace ku yi gaggawa zuwa samun wata gafara ta musamman daga gun ubangijin ku yi gaggawa zuwa samun wata aljanna wadda fadin ta fadin saman bakwai da kasan bakwai ne sai yace uiddat wannan aljanna tuntuna an tanade ta lil muttaqin ga masu tsoron Allah haka can cikin suratul hadid sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard sai yace uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi haka ya fada wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا أن سيتي وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم دكم ودنن آيوي سنة تبتر من تي وتنتن الله يهد تي الجنة ياتان ديتا جداني نمسو ينسى تو هكا إتماوتا ونجي تعالى يا تبتر من تنتن يهد تي تي يسامر دهيتا ya tanade ta ga wadanda suka kafirce masa ya fada fatta kunnarar lati wa quduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafiri haka kuma a suratu ali imran watta kunnarar lati uiddat lil kafiri ku ji tsoron wuta wadda aka tanade ta ga wadanda suka kafirce ma ubangijinsu to wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su sabani ga mu'tazila da wasu da wasu daga cikin da wasu jama'a na daban su sun tafi akan cewa wuta da aljanna a yanzu babu su wai sai a ranar kiyama ne Allah zai halicci wuta ya halicci aljanna menene dalilin su suka ce a cewa a yanzu akwai wuta da aljanna ai wannan wargi ne suka ce kamar misali mutum ya gina gida ne ya shirya komai ya gama ginin gida sai ya kawo dan kwado sai ya rufe gidan sai ya ce sai bayan shekara 100 zai shiga suka ce kaga wannan ya ci karo da hankali suka ce wargi ne saboda su suna gabatar da hankalin su akan nasu an gane ko suka ce a ce yanzu akwai wuta tana nan kawai tana tsumama babu wani wanda yake azautuwa da ita suka ce wannan wargi ne a ce ga aljanna an halice ta an shirya komai na ni'ima babu kowa a cikin ta suka ce wannan ai wargi ne dan haka su kawai suka ce a yanzu babu wuta babu aljanna sai a ranar kiyama Allah zai halice su to tare da cewa aqidar ahlus sunna wal jamaa wuta da aljanna tuntuna Allah ya halice su a yanzu ma akwai su kamar yadda muka karanto waɗannan ayoyi kuma hadisai ingantattu sun tabbatar da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Allah ya nuna masa wuta da aljanna kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda hadisin yana cikin Bukhari da Muslim yake fada yace wata rana muna cikin sallah sallah ta kisfewar rana ma'ana sallah ta baduhu hasken rana ya dishi ana cikin sallah sahabbai sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja da baya a furgice a tsorace zuwa jimawa kuma sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba har ma ya meka hannun shi yana famar ya ciro wani abu ana gama sallah suka ce ya rasulullahi mun ga kai wani abu a cikin wannan sallah sabanin yadda muka sani mun ga ka janyo baya a furgice a tsorace menene sababi kuma mun ga kai gaba har ma kana mulmishi kuma ka meka hannu kamar zaka ciro wani abu me ya faru manzo Allah yace ja baya da kuka gana ya a furgice yace wuta ce wuta Allah ya nuna mun a wannan bangon na alƙibla wani manzo Allah yace wallahi ban taba ganin wani abun gani mafi tsoratarwa mafi ki mafi kyama sama da wuta da Allah ya nuna mun yace gaba da kuka gana yi har ma ina famar in ciro wani abu yace aljanna ce Allah ya nuna mun a wannan bangon aljanna ce Allah ya nuna mun haka da kuka gana meka hannu manzon Allah yace nayi famar in ciro nonon wata itaciya daga cikin itacen aljanna shine umqud ma'ana nonon itaciya ko kace dimshi na itaciya ta aljanna shine yace nayi famar in ciro manzon Allah yace da Allah ya bani ikon cirowa na ciro manzon Allah yace wallahi har duniya ta tashi wannan ƴaƴan itace shi za ku ringa ci ba zai kare ba wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim me yake tabbatar mana cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su domin Allah ya nuna ma manzon sa kafin ya bar duniya kuma ga ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana cewa mumini idan waɗannan mala'iku suka yi masa tambayoyi bayan an binne shi ya karɓa waɗannan tambayoyi Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa cewa fa afrishuhu min aljanna ku yi masa shimfiɗa ta gidan aljanna ma'ana a zo da shimfiɗa daga gidan aljanna a shimfiɗa masa wa albisuhu min aljanna ku tufatar da shi tufafi na aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗa masa kofa zuwa ga aljanna fa ya'tihi min rauhiha wa tibiha ya ringa shakar kanshin aljanna har zuwa yinin da alkiyama za ta tabbata manzo Allah yace wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi kuma za a fadada masa kabarinsa a yalwata masa kabarinsa iyaganinsa wannan hamumini bayan ya karba tambayoyi a cikin kabarinsa manzon Allah yake faɗa cewa ga abin da zai biyo bayan na ni'ima farko za a masa shimfiɗa ta aljanna a sanya masa tufafi na aljanna kuma a buɗa masa kofa ta aljanna in har babu aljanna a yanzu menene anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kaga wannan nassi ne da yake tabbatar mana cewa aljanna a yanzu ma akwai ta to haka kafiri idan ya kasa bada wannan amsa kai tsaye Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa cewa ku yi masa shimfiɗa ta wuta kuma ku buɗa masa kofa ta wuta ya ringa shakar zafinta da gubarta kuma Ubangiji ta'ala zai ce ku kuntata kabarinsa ku matse shi manzon Allah yace hatta takhtalifa adlahu sai an kai kashin hakarkarin shi ya saba kuma ga aya ta alqur'ani me Allah yake faɗa game da fir'auna da mabiyansa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab sai yace annaru yuraduna 'alayha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ubangiji ta'ala yace mummunar azaba ta sauka ga fir'auna da mabiyansa sai yace annaru yuraduna 'alayha wuta ce ake bujuro da su a kanta ana babbaka su irin yadda ake gasa balangu guduwan wa ashiya safi da yamma tun ran da Allah ya dirmi yadda fir'auna da mabiyansa a cikin teku Allah yana dandana musu nau'in wannan azaba azaba ce ta kabari yadda ake gasa nama akan wuta ana juya shi in nan ya gasu a juya nan to haka ake musu safi da yamma ubangiji ta'ala yace wa yawma taqumu sa'a yinin da alkiyama ke tabbata Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa adkhilu ala fir'auna ashaddal azab
ku shigar da Fir'auna da mabiyansa mafi tsananin azaba. Kaga wannan in har babu wutar jahannama menene anan Allah yake bayani? Wannan duka nassuka ne ko mu ce ayoyi ne da hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa wuta da aljanna akwai su. Kuma wuta da aljanna masu wanzuwa ne har abada ba sa karewa. Kamar yadda ƴan aljanna za su ci gaba da ni'imtuwa a cikin gidan aljanna har abadan abada, ba maganar a fitar da su kuma ba maganar a wayi gari cewa aljanna ta kare. To haka ita ma wuta, waɗanda suka kafirce ma Ubangiji za su ci gaba da dawwama a cikin wuta har abadan abada. Babu wani lokaci da za a zo a ce wuta ta kare ko kuma kafirai an fitar da su daga wuta. Alƙawari ne na Allah, kafiri ba a fitar da shi daga wuta. Kamar yadda Allah ya faɗa, yuriduna an yakhruju minan nari wama hum bi kharijina minha, suna nihin su fita daga wuta. Allah ya ce alhali ba masu fita ba ne. Haka a can cikin suratul baqara, wama hum bi kharijina minha, ɗan wuta waɗanda suka kafirce ma Ubangiji ba masu fita ba ne daga cikinta. Amma su ƴan aljanna sai Allah ya faɗa, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajina, ƴan aljanna wata wahala ko wata gashiya ba ta shafar su a gidan aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce kuma su ba a fitar da su. Don haka in ka koma albishir da Allah yake ba ƴan aljanna, sai ya ce in sun shiga aljanna khalidina fiha abada, masu dawwama ne a cikin ta har abada. Haka su ma ƴan wuta, Ubangiji ta'ala yakan faɗa cewa masu dawwama ne a cikin ta har abada. Da haka wannan yana tabbatar mana aqidar ahlus sunna wal jama'a, wuta da aljanna wanzazzu ne, baqiyata ne, la tafniyani abadal abad, wanzazzu ne, ba sa karewa har abadan abada. An gane ko? Babu wani lokaci da zai zo a ce yau babu aljanna, ko wani lokaci ya zo a ce yau babu wuta, babu alamar ta. A wuta da aljanna gaba ɗayan su masu dawowa ne, masu wanzuwa ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato shine ya wanzar da su. Sannan sai mas'ala ta ru'uya, shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuma za ta zo insha Allah a darasi na gaba. Nan za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.